رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. باقي الله المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم تسادوا أولنا يمشي من البركة يمشي نتلاتة عشرين شفوة رمضان سترى تلوهود بري هدود أرسين جهدومي الشرية wanda kuma sai muwafaka da 11 wata hudu shekara ta 2023 miladiya. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙon sa rahma da albarka da gafara. Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu. Allah ya karɓi azuminmu da ibadanmu. Marasa lafiya daga cikin mu wanda suke cikin gida ko asibiti, Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suke riga mu gidan gaskiya, Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya rahance su. Mu kuma Allah ya kyautata namu makoma mu cika da imani. To sai da bala'i da fitinu, Allah ya yi wa al'umman musulmi a faɗin duniya gabaki ɗaya, musamman mu a Najeriya, musamman mu a nan jihar Borno. Allah ta'ala ya ba mu lafiya. Ƴan uwan musulmi, alhamdulillahi ga munan yau cikin ikon Allah ta'ala muka kai kwana 20 cikin wannan wata na albarka. Ya rage mana da izinin Allah ta'ala kwanaki guda 10, wanda waɗannan kwanaki guda 10 kwanaki ne na musamman, kwanaki ne wanda suke ɗauke da falala da daraja, kwanaki ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mutunta su musamman. Nana Aisha Allah shi ƙara mata yadda take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan goma ƙarshen Ramadana suka shigo, Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai naɗe shimfiɗansa na bacci. Annabi zai yi ban kwana da bacci, zai tsaya a ƙofar Allah ta'ala dare da rana, baya bacci kuma baya bar iyalansa su yi bacci saboda qiyamul layli, saboda dagewa a wajen rahmar Allah ta'ala. Idan shi ma manzon rahma sallallahu alaihi wasallam a tsayayyen halitta wanda Allah ta'ala ya riga ya gafarta masa komai da komai, shi ma yana dagewa haka, ashe mu din min babi aula mu dage. Sai da haka ɗan uwana musulmi, kada a yi sakaci da waɗannan kwanakin da suka rage, a dage sosai da sosai, musamman qiyamul layl, musamman karatun alqur'ani mai girma. Waɗannan daruruwa suke ɗauke da babban dare wanda ake ce da ita Lailatul Qadr, wanda ita Lailatul Qadr Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ba mu falalanta da darajanta. Allah ne ya gaya mana yaya take, yake cewa inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr sai ce Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Mu muka saukar da alqur'ani mai girma a cikin daren Lailatul Qadr. Shin ya kai musulmi, wane ne ya sanar da kai mecece Lailatul Qadr?
me ka sani game da ita me ka sani game da falalanta to bari a ga maka falalanta a bayyana maka shi inji ubangiji ta'ala sai yace ita ce da renda ta fi watanni dubu idan mutum ya raya ta yayi dace da ita dai da aka yan uwa a dage a wajen ibada wala Allah mutum zai dace da lailatul qadr annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku neme ta a cikin goman karshe ko musamman a cikin daruruwa na autar kamar daren 21 dare yau daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 waɗannan daruruwa an fi tsammanin za a samu lailatul qadr a cikin su saboda haka Allah ubangiji ta'ala ya datar da mu Allah ya ba mu tawfiqin ibada da ambatonsa nana Aisha Allah shi kara mata yadda ta tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam wani irin addu'a ne da zan yi riko da shi saboda in samu dace da lailatul qadr ko kuma in nayi dace da ita wani irin addu'a kamata yi sa sai ya koya mata ta kidin da yin Allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني idan mutum zai wa kansa shi kadai kenan idan kuma zai mai wa jama'a yayi niyyar yan uwansa da iyayensa sai ya hada da jami wanda wannan yafi falala sai ya ce Allahumma innaka afu tuhibbu al'afwa fa'fu anna to Allah ta'ala ya dafar da mu muna cikin tafsirin surat yusuf alaihi salam ajiya muna karatu a wajen fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa qala niswatun fil madinati imra'atu al'aziz turawilu fataha 'an nafsi lokaci ya shigo mana ba mu karanta bayani akan lamarin ba muka tsaya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya za mu nemi malami ya sake karanta mana ayoyi amma kafin nan ga wasu ƴan tambayoyi wanda ina ga ko ba mu amsa duka ba za mu nan amsa ko bi daga cikin su sannan mu ci gaba da karatu sauran kuma Allah ya kai mu gobe insha Allah mu sake taba su akwai dan wanda yake tambayan game da karin bayani da fassara akan wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka salatul asr faqad habita amalu duk wanda ya bar sallar asr to ayyukansa ya riga ya rushe gabaki ɗaya ayyukansa na ibada wannan hadisi sahihi ne Imam al-Bukhari ya ruwaito shi daga riwayar Buraida ibn Husayn Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin kitabu salah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin ya da bar sallar asar to ayyukansa gabaki ɗaya su riga su rushe to malaman sun yi masa fassara guda biyu fassara ta farko shine suka ce abin da ake nufi da wannan shine duk mutumin da ya bar sallar asar da gangan ya santa ya san wannan sai ya bijire yake ba ruwana da ita ni ba zan yi ta ba ko ya amince da wasu salloli ita ya ki yi ta ya ki ya amince da ita to sun mutumin da yayi haka ko duk ayyukansa sun riga su rushe sauran sallolin mabata ba za su yi masa amfani ba dan ba zai yi wa mutum yayi imani da wani bangare kuma yayi kafirci da wani bangare annabi ya faɗa haka ya san cewa fitina da za ta mutane iri-iri akwai mutanen da fitina za ta same su jarrabawa ne shaytani zai rude musu zai rude su ta fuskar sihiri ko ta fuskar wani abu ne na nasabbo sai a ce da su to in kuna so ku yi abin da kuke nema din nan ku samu to ku kire cikin sallar salloli guda biyar din nan ku bar sallah guda ɗaya kada ku yi ta kamar sallar asar ku share ta kada ku yi ta to aka shaidanu da aljanu suna iya yi wa wa'annan suna yi wa mutane irin wannan waswasi to duk mutumin da ya faɗo a irin wannan bala'i to ya riga ya rusar da duk ayyukansa saboda imani da wasu bangare na sallah da kuma kafari ko sallah baya masa amfani wasu malaman tafsiri suka ce abinda hadisi yake nufi shi da duk mutumin da ya bar sallar asr yayi sakaci da ita bai ga kimanta bai ga darajarta ba to ayyukansa za su rushe ma'ana kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan kunne ne shi duk mutumin da yake wasa da sallar asar yayi sakaci da ita to ba mamaki ayyukansa ma na sauran salloli da ibadarsa ga baki daya za su rushe wannan yazo ne ta fuskar wasu tsanantawa da kuma bayyana kimar sallar asar saboda sallar asar tana da kima na musamman tana da daraja na musamman har ma wasu malaman tafsiri malaman hadisi suka tafi akan ita ce salatul wusta da Allah ta yace hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin wasu malaman suka ce ai ita ce sallar asar saboda haka tana da miza tana da fifiko tana da daraja ta musamman duk mutumin da yayi wasa da ita ko yayi sakaci da ita to fa ba mamaki ayyukansa na alkhairi ba za su yi masa amfani ba an gane abin da nake nufi to wannan shine takaitaccen bayani a game da fassarar wannan hadisi a kuma tambaya ta gaba wani yake tambaya cewa wato a ƙara masa bayani da kuma fassara akan wannan aya wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma da kuma fadin Allah ta'ala qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin to a karshe ayoyin a da farko dai ina kiran kan kowa da yayin wannan tambaya idan yana daga cikin mu to ya tuntube yan uwa da suke da karatuttuka da muke yi yana daga cikin tafsiri na karshe karshe da muke yi kafin watan ramadana mai bayani akan fassarar wannan aya wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala a shiki kuma mun fassara wannan qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul 'alamin idan ya tuntuɓi ɗan uwa za su turo masa wato karatu da muke a nan insha Allah ta'ala zai samu amsar ta gamsasshiya bi idnillahi ta'ala saboda haka ba sai mun sake bayani ko mun ƙara bayani a kan ba a gaban mu tafsiri za mu yi insha Allah ta'ala sauran kuma gobe za mu ga me suke ciki Allah shi taimaka mana malam bismillah wa qala niswatun
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتانا عن نحره قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي يمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجدن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تخف عني كيدهن أحب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم.
صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. ان uwa ban kushe ba muna tare da annabi Yusuf alaihi salam. Ajiya mun karanta labarin sa da Zulaikha imra'atul aziz a lokacin da shaytani ya fitne ta ta rudu da annabi Yusuf alaihi salam har ta so ta fitne shi ta neme shi da yayi fahsha da ita shi kuma ya ki mata. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka masa. Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin abun da take so ta aikata masa. Ana haka tana korinsa dan ya tsaya mata ya biya mata bukata, shi kuma yana gudwa baya so har ta yage masa rigarsa a baya. A haka ana yi sai an zo dab da kofa a daidai wannan lokaci, kuma sai mai gidanta ya shigo sai ya kalle su ransa ya baci kafin yayi magana ita ta riga shi take da shi ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim, ai ma gari duk wanda ya so yayi tsiya yayi zina da iyalanka da matanka kawai dai a tsare shi ko kuma ai masa azaba mai tsanani. Wannan kai tsaye ta jefe shi da laifinta saboda kada mijinta ya gane cewa ita ce da laifin, shi kuma yayi kokari ya kare kansa. Allah Ubangiji ta'ala sai ya taimaka wa annabi Yusuf a daidai wannan lokaci, kuma akwai mai shaida mai bada shaida a tare da su dan karamin yaro ne a cikin gida, kuma daga cikin iyalanta ne, daga cikin familinta, shi yaga duk abin da ya faru sai ya bada shaida akan cewa a duba idan an gare garsa a yage ta gaba to gaskiyanta ne shine ya neme ta shi yayi ƙarya, in kuma aka gare garsa a baya ce to ita ta yi ƙarya kuma shi yake da gaskiya. Da aka duba kuma aka ga cewa rigar an yaga ta ne a baya, bi ma'ana ita ce wanda take da laifi shine wanda yake da gaskiya. Nan da nan jikinta ya mutu ta sallama. Mijinta Azizu Misra ya fahimci abu, yake cewa wannan shine ai laifin ku kuma ta dama haka kuke, haka inna kayda kunna azim, laifin ku yana da girma. Shawaran da zan baki ki istighfari, ki tuba daga abun da kuke kike din nan. Kai kuma Yusuf ina roƙonka da kai shiru ka rufe mana asiri kada wani ya sai. To haka aka rufe wannan magana, amma cikin ikon Allah abin sai ya watsu sai ya bazu a waje. Dalili ita tana da masu ba ta shawara wanda take hira da su cikin mata, akwai wanda ta gaya musu so kuma wa'annan kuma sai suka fitar da abu a waje, sai labari ya watsu a cikin gari. Shine anan abinda Allah yake faɗa mana, duk da cewa mun karanta shi a jiya, ina so ya daura mana da dalilin da muka tsaya sai mu ci gaba. Allah ta dace wa qala niswatun fil madina, sai mata a cikin madina, sai mun karanta me yasa ba ce wa qala niswatun ba, har muka kawo fadin Allah ta'ala qala fil a'rab, wasu mata a cikin madina sun dinga fada cewa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi, lalle matar mai girma mai daraja ta nemi dan gidanta wanda yake mata aiki da tsiya da fahsha'i. Fati shagafaha hubba, lalle kam son sa ya riga ya mamaye ta, ya shiga cikin zuciyarta sosai da sosai. Mu kuma kan gaskiya muna ganin ta tana cikin wani bata mabayyani, dan bai dace ba ta yi wannan. Wannan mata ne suke fada a kanta. To sai ta ji labari abin da yake faruwa, shine falamma sami'at bi makrihinna, ayayin da ta ji labarin cin mutunci da suke mata, cin namanta da ake a bayan idonta shi yasa ta ambace shi da makar saboda sun kasa tsayawa a gaban ta basu gaya mata ba suna fada a bayan idonta cin nama ne sannan bata mata suna ne sharri ne saboda ka tace da shi makar falamma sami'at bi makrihinna ayayin da taji labarin sharri da suke mata ko kuma cin nama da ake mata to sai ta gayyato su gabaki daya malaman suka ce ta gayyaci waɗannan wanda suke ba ta shawara din su ne a karan farko kuma sai ta ba su daman umarni su gayyaci sauran mata na gari ma duk su dawo saboda haka ta yi gayya ta yi walima mata duk suka dawo ka san kuma ita walima ko gayya za ta samu karbuwa idan mai gayya ya zama babban mutum saboda haka ita sunnan matar mai gari matar matar wato ainihin babban mutum shine azizu misra minista ne a wancan lokaci kuma babban mutum ne a cikin kasar misra saboda abin da ya shafi taskar kasa yana hannunsa saboda haka wannan gayya ta sa mata jiyawa suka halarce ta wa'atadat lahunna muttaka'an sai ta shirya musu ta tanada musu abin zama asalin muttaka shine abin da mutum zai zo ne jingina a kansa gida ne an gane da kyau to amma nan abin da take nufi da shi shine ta shirya musu wuraren zama kowa da ta samu wurin zaman ta sai an ba ta aiki kai aiki shine Allah ya kara fassara mana cewa da shi wa'atat kullu wahidatin minhunna sikkinan sai ta ba wa kowace ɗaya daga cikin su wuka a hannunta dan ta yi menene dan ta yi aiki da ita ko yanka nama ne ko albasa ne ko tumaturi ne ko ma menene menene duk abin da ana bukatar sai an yi sa da wuka shine ta tanada ta aza musu a gaban su kuma kowa ta rike wukanta tana aiki a daidai wannan lokacin da kowa ta shagala da wuka a hannunta ita kuma ta tsare Yusuf a tare da ta dan saboda har yanzu yana aiki a gida ai ita da mijinta sun riga sun gama magana lokacin da mijinta yake da shi Yusuf wa a'rifa da hada Yusuf kari da wannan asiri annabi Yusuf ya riga asiri bai to zarta ta ba ba sallata ta ba labarin daga gare ta ne ya fita saboda ka har yanzu yana cikin gida to a daidai wannan lokaci ne sai ta aza shi a kofar da in ya fito sai ya fito ci inda mata suke suna aiki da an gama shiri kowa ta koma aikin sai ta ce da shi wa qala tukhruj alayhim sai ta bismillah yusuf ka fito ta gare su ka fito ta inda suke matan nan suke babu wani hanya ga hanyar ka ba na gani da sai ka fito ta nan dan saboda bai saba ba ya fita ta nan akwai hanyar fita amma ranan ta ba da umarni ya bi wannan hanya wajen fita an gane da kyau to akwai abun da za a yi kenan wa qala tukhruj alayhim ka fito musu falamma ra'aynahu ayayin da matan nan suka kalle shi suna aiki suna yanke yanken su sai su fara ganin sa akbarnahu sai garman sa ya shige su sun yi mamakin sa ana aiki amma sai kowa ta daina abin da take na aiki akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna sai har sun soma yayyanki hannunsu su matan wata a garin haka ta zuba ido tana ganin sa ga kina Yusuf ifan Allah kyakkyawa saurayi ne gashi wanda ya gama cika Allah ya cika masa halitta a kota ina haka da ta zara ido tana aiki bata san ba ta fara yayyanke hannunta wa qatta'na aydiyahunna Allah ta'ala bai ce wa qata'at aydiyahunna ba qatta'na ba wai yankewa daya ba haka yankewa ne kat 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 a hannunta
amma cewa akwai masifa haka da duk wannan ba wani abu sa izuba ido ne haka tana yi tana yayyanke hannu ka san cewa Allah ta'ala bai karaman halitta ba ana annabi yusuf alaihi salam halitta ne na ban mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam na kalle shi sai na gode wa Allah akan cewa Allah ta'ala ya halice halittan da ya bata rabin kyawun duniya gabaki daya wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara sai suka ce subhanallah sarki ya tabbata wa Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya fi karfin naqasa Allah ya siffanta da kowace siffa lalle Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isa yayi irin wannan halitta wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara lalle wannan kaf ba mutum ba ba mu taba ganin halittar mutum dan adam da irin wannan siffa ba saboda haka wannan tambaye zama mala'ika ne sun yi mamaki cewa yaya za a samu dan adam kyakkyawa da irin wannan sura sai da a same shi a mala'ika amma a cikin bani adam ba a samu wannan haka suka rodo ma hadha bashara in hadha illa malakun karim lalle wannan ka ba wani ba illa mala'ika ne kyakkyawa Allah ta'ala ya saukar mana shi ya fito mana mun gansa ya dauke mana hankali amma dai ba dan adam ba kuna gane wa da kyau Zulaikha imratul aziz sai ta bar su kowa ta gama yayyanka hannunta jini ya fito mata ya kwararo ba yadda za ta mutsunta ta ce ba ita ta yi wa kanta ba sai ta fito tana musu magana ta qalat فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي ke to ai wannan shine sirri wannan shine dalilin abinda kuka zarge ni a kansa ba gonda ni ba ya girma a wurina shekara da shekaru bai yayyanki hannuna ba bai yi irin abun hauka kamar naku ba ko kuma ga ku nan fa me kuka yi kun kasa ma haku har kuka yayyanki hannunku inda ku ne a wurina ya za ku yi قالت فذلكن الذي لمتنني اشني ابونا نايبا ليدينا با kenan da kuka tashi kuka yada imratul azizi tuawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin kuka kuma yau me faru da ku yanzu bai za ku je ku fada wa jama'a kenan ko an gane abunda nake rufe tarama ko ba tarama ba je da nasu ce qalat fadhalikunna alladhi lumtunni fi sai tace da su bayan ta kafa musu hujja kuma ta bayyana cewa ashe ita bata yi laifi ba wajen nuna so ga annabi yusuf alaihi salam tun daga su ma mata ire-iren da su ma sun kasa har sun yanyanke hannunsu ashe za su bata uzuri ولقد راودته عن نفسه فاستعصم تتاغي ابو سبكه ني تبت نا نيمي شي وكلفا نا نيمي شي يي تيا دني نا نيمي شي يي فحشا دني اما فاستعصم ياقي ياقي يي saboda haka ni ce da wannan laifin to amma yanzu tunda kun riga kun gani koma da udonku a wanda ya faru ni kan har yanzu bi sabilillahi ina nan akan bakana ban janye ba ina tsunta yanzu kan ta fito fili wa mata take ga musu sai ce to ku taya ni gabaki daya gashi ne yana gaban ku ku ce da shi ya koma mun kuma ku ga maka ce wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjanna wa la yakuna min as-saghirin in har ba zai aikata abinda na umurce shi da shi ba to wallahi sai na sa an tsare shi an kulle shi kuma ba wai kawai za a kulle shi bane in aka kulle in an kulle shi kuma za a ci masa mutunci a kaskanta shi sabili da haka in yana son lafiyarsa ya koma min ya bani hadin kai
an gane abin da nake rufi kun san cewa annabi Yusuf alaihi salam ya fada babban ibtila'i qalat fadalikunna alladhi lumtunni fi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'am wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin sai matan nan suka ci gaskiyen ki ne ranke dade wallahi kiyace mana mu kawai da muna jin labarin kina da yaro a gidanki yana miki aiki kin neme shi da tsiya amma ba mu san kamar wannan yaro ba wallahi ba mu san da irin wannan yaro ba inda irin sa da wallahi ba za mu yi magana ai mu ba ga abin da ya faru da ku saboda kai ya kai Yusuf gaskiya muna jan kunninka kai wa hajjiyar nan kai mata abin da kake so ka koma kai mata abin da kake so in har ba za ka yi mata ba gaskiya zaman ka a gida ba zai yi daɗi ba kuma sai an kulle ka kuma kai ne za ka ga wahala haka matan sun gaya masa to annabi Yusuf alaihi salam ya ga cewa babu makawa cikin biyu dai akwai ɗaya in ma ya amsa ya yi mata abin da take sai ya saba wa Allah in ma ya ƙi kuma mata su haɗa masa sharri a kai ta kurkuku a kai ta cikin saboda karamin aiki aikinsu ne su yi irin wannan sharri in su yi niyya shi annabi Yusuf alaihi salam sai ya zaɓa gwanda kurkuku a kai ya yi wannan abin da suke so sai ce qala rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi sai ce Allah ubangijina kurkuku din nan wallahi ta fi soyuwa a gare ni sama da abin da suka neme ni aikata ita da take ko na yi mata abin da take so ko ta kulle ni Allah na zaɓi a kulle ni sama da yi abin da take so rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna ya Allah ubangijina in ba za ka taimaka min ka kawar min da sharrin matan nan ka bar ni da ni da su ne ya Allah za su fi karfi na Allah ina roƙonka da ka shiga tsakanin mu in ba kai ka shiga tsakanin mu ba ka bar ni ni ne bani adama da kaina so za su fi karfi na Allah ina neman agajinka ɗan uwa annabi manzo amma yana neman agajin Allah da kariyar Allah in ba haka ba dabararsa ko iliminsa ko taqawansa ba za ta isa ba ba ta ishe shi ba ya fije daga sakon Allah ba in ba Allah ya taimaka masa wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin zan karkata zuwa gare su in ba dan ka taimake ni ba kuma in nayi haka ya Allah akum min aljahilin zan kace sai cikin jahilai wanda ba su san girman ka ba ba su san matsayin ka ba Allah za su saba maka Allah ka taimaka min ka shiga tsakanin mu a cikin wannan al'amari sai Allah ta'ala ya shiga tsakani yace fastajaba lahu rabbuhu kaga ya nemi Allah ya shiga tsakani rabbi sijinu ahabba ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna addu'a yayi wa Allah ta'ala sai Allah ya shiga tsakani yake fastajaba lahu rabbuhu ubangijinsa ta'ala sai ya amsa masa addu'ansa fa sarafa anhu kaydahunna sai Allah ta'ala ya kawar masa sharrin mata gabaki daya ya ba Yusuf alaihi salam iko akan cewa ba zai yi mata abin da take so ba duk yadda ta nace ta dage akan yayi mata tsiya yayi mata fasha yayi mata zina yayi zina da ita Allah ya ba ta ikon ba zai yi wannan ba fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahu innahu huwa as-sami'ul alim lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai jin kiran bawansa lokacin da zai kira ta kamar yadda ya ji kiran annabi Yusuf alaihi salam kuma al-alim mai sani da halin bawansa idan ya shiga cikin kunci ko hali na tashin hankali kamar yadda ya san halin annabi Yusuf haka yake sani da halin kowa da kowa idan ya shiga cikin masifa ya daga hannu yake ya Allah Allah zai saurare shi kuna ganewa jama'a to da haka wannan kissa ta kare wannan matan ta dage sai annabi yusuf alaihi salam yayi mata abin da yake so abin da take so in ko bai yi mata ba za ta tsare shi za ta sa a kulle shi a kai shi kurkuku shi ko ya zaba gonda yake kurkuku akan da yayi mata abin da take so sai Allah ya kaddara kurkuku din nan da shi ya zaba wa kansa ya je mata wani hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji dan uwana yusuf rahimallahu akhi yusuf law lam yahtari sijna la anjahu Allah min kaydiha wa makrihi wa makriha kama anjahu Allah hina ma rawadathu an nafsiha Allah ya ji dan uwana yusuf da bai maganan kurkuku ba da bai zabi wa kansa kurkuku ba da bai ce rabbi sijnu ahabbu ilayya da yaji tayi warning nashi ko yayi mata abin da take so ko ta kai sa kurkuku da yake bazan yi miki ma duk abin da kike so ki ai akwai Allah da sai Allah ya san yadda zai samar da shi kamar yadda ya samar da shi lokacin da ta kukkulle kofofi bata ci galaba ba nan gaba ba ba za ta ci galaba ba amma rabon hikima yaje kurkuku sai ya zabi akan da na taba ji gonda na je kurkuku sai ya je kurkuku an gane abin da nake nufi shi yasa malaman sufiya suke cewa musulmi ya fawwala wa Allah ta'ala al'amarinsa ya roki Allah lafiya amma kada ya zaba wani abu na wahala wa kansa an gane abin da nake nufi yanzu kyawunsa yake ya Allah tun da tayi warning na wa ko na yi ko ta kai ni ko a wannan kurkuku Allah a gare ka na kai ko ka Allah ta shiga tsakani to Allah ya sai zai shiga tsakanin su an gane abin da nake nufi to amma hikmar ubangiji ta'ala shi ma annabi ne manzo ne annabi yusuf manzo ne baya yin abu da kuskure zaban wannan din ko wannan din aurinsa wala alla akwai babban alkhairi a cike shi yasa ya zaba saboda ya same ta dama na tallata addini musulunci da karantar da mutane a cikin kurkuku da kuma sa mutane su musulunta to dan saboda wannan hikmar ne Allah ya sa a bakin sa ya zabi kurkuku kuna gane wa jama'a fastajaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim to sai wannan zango na uku ya kare yanzu za mu ji zango na hudu a cikin sura ita ce rayuwar annabi yusuf alaihi salam a cikin kurkuku an gane da kyau na'am bismillah malam
وقال الآخر أراني أحمل فوق رأسي حبلا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله شيء ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
ما شاء الله تبارك الله. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayyana wato ainihin rayuwar Annabi Yusuf alaihi salam da kuma abun da ya faru da shi lokacin da aka shigar da shi kurkuku. Allah ta'ala ke cewa thumma badalahum, sannan shawara ta zo musu, suka yanki shawara shi sarki Aziz Misr da matarsa din nan sai suka yanki shawaran Allah min ba'di ma ra'awul ayati, bayan kuma sun ga ala shaidu, wannan yaro ya bada shaida kuma alamun gaskiya suka bayyana, matan nan ma sun zo har suka yayyanke hannunsu, duk an gano cewa ita ce matan nan da laifi, amma kuma labarin zai wasu a waje, to kuma za a ci mata fasiki, za a zubar mata da daraja, a bata mata suna, to bari a kuskura wannan matsala, kada sunanta ya fita a waje a bata shi. Kawai Yusuf din ne, tunda shine dan karamin alaki a cikin gida, tunda shine wanda aka bari a cikin gida, shine wanda aka kawo shi, ita ce mai gidan da homijinta, a kai shi kurkuku da sunan shine yayi laifin, aje a tura shi a can, mutane za su watakila za su dauka cewa eh matan ne da gaskiya, shi ba shi da gaskiya. An gane da kyau shine ma'anar thumma badalahum, sannan ya bayyana musu bayan shawara da ta gudana a tsakanin su, min ba'di ma ra'awul ayati, bayan kuma ga shahidun sun bayyana cewa shi yake da gaskiya, amma duk da haka sun ga cewa la yasjununnahu, dole ne za su tsare shi, dole ne za a kai sa kurkuku hatta ai har zuwa wani lokaci mutane kowa ya manta da hira, a manta da wannan abu sannan a cire shi, amma yanzu ana ta hira ana ta magana, bari a kai sa kurkuku saboda a jawo hankalin wannan, wannan shi abin da ake ce al-harbul i'lamiyya, akwai yaki na wato ainihin na labari haka, ko da ba a ci galaba ba, ba a ci nasara ba, a fita a media a ce ai mun ci galaba, mun yi kaza mun yi kaza, alhali sun an ci galaban su, kuna gane wanda shi ne harf i'lamiyya suke su yi Annabi Yusuf alaihi salam, tun da yanzu sunanta ya fita a cikin gari, kuma matar babban minista ga abin da take ga kar ya bata mata kariyarta, ficinta a bainar jama'a ta zama bata da matsayi wanda shi a bata masa, shine haka aka yi, aka tura shi an kai sa kurkuku, babu laifi bai ci bai sha ba, hatta hai har zuwa wani lokaci ba ma an kai sa kotu ba, ba a yi komai ba, kai tsaye furtin wani abu kasan sai manya da yansjudunnahu hatta hai. Allah ta ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, a daidai wannan lokacin da za a kai sa kurkuku, kuma Allah ya kaddara wasu matasa guda biyu ma su ma lokacin kai su kurkuku ya kai yayi, sai an hada su su uku an kai su tare, su wa'annan yaran nan matasan nan guda biyu su ma'aikata ne na sarki gabaki daya, Rayyan ibn al-Walid ma'aikata ne a gidan wancan sarkin, sun yi wa sarkin laifi, to shine an hukunta su a kai su kurkuku, shi ma daidai lokacin da za a cire nufin Annabi Yusuf daga gida za a kai su kurkuku, sai an hada su a mota tare an kai su tare, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Annabi Yusuf alayhi salam ya ji zamansa a cikin kurkuku, wa'annan bayin Allah su ma suna ciki tare da shi, kyakkyawar mu'amalarsa da kyautatawa da kyawawan ɗabi'unsa da halayensa suka sa duk ƴan fursuna wanda suke cikin kurkukun nan gabaki ɗaya hankalinsu ya koma gare sa, suna sauraronsa suna mutunta shi. A irin wannan yanayin ne sai waɗannan matasan guda biyu da suka shiga tare da shi kurkuku cikin ikon Allah ta'ala, Allah sai ya sa su yi wani mafarki, wannan ma yayi mafarki, wannan ma yayi mafarki, sai suka kawo masa suna nema daga gare sa ya fassara musu wannan mafarkin da suka kalla.
قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا تنسو سيكي مسا يا يوسف نينا غما فركي أشكي ما فركينا إنن ناغني إنا زبا جيا إنا زبا تا أشكي دغا قلبان تبابا زوا فنجان انت قلبان تكرمين إنبا وشغبا إشاير دكي أنغان إنا سابس الناسا da shin giya ni ne wanda nake yawo da su in kawo su in aje akan kwalba in bude in zuba in ba wa mai gida ya sha yace na gani a irin wannan mafarkin wai har ma an cire ni daga kukukum na ji na koma gida an bani aikin ga irin aikin da nake yi kuna gane wa jama'a yayi mamaki wannan mafarkin da shi ya dauka da shi da wancan gida babban bidan kace ko da ci da wannan babban gida sun rabu har abada amma gashi har za a cire shi daga kurkuku har ya je ya zama daga cikin mukarraban ɗan gida har yana aiki akan shugaba akan sarki shi yake sabisin nasa da giya daga abun mamaki ne yana buƙatar a fassara masa wannan mafarkin an gane da kyau jama'a wannan mafarki daya wa qala al-akharu sai nabin kuma yake إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه شميك وانا ذكينا أن أذى من دوكم براسة أكينا إنا دوكير براسة إنا تفيد إيتا أكينا وانا براسة لنك تفيد إيتا أكينا أكا سيقى سلطو ينا سمعنا ينا جم براسة نيكما أكينا كوي وهلاني doko nake yi inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min ichina imamaki wannan nabina bi ta'wili ranka ya dade ya annabi yusuf ba mu labarin ka fassara mana wannan mafarkin inna naraka min al-muhsinin lalle mu kan muna ganin ka kana daga cikin masu kyautatawa tun Allah ya hada mu da kai a cikin gurkukun nan mun ga ihsaninka mun ga dabi'unka masu kyau duk masu yan gurkukun nan sun saurare ka sun karrama ka sun darajanta ka saboda haka ka fassara mana wannan mafarkin wasu ba lamar da su take inna naraka minal muhsinin mu muna ganin ka cikin masu kyautatawa a wajen fassara mafarki ka iya fassara mafarki kana fassara ta mai kyau kuma duk bana yana tafiya annabi yusuf alaihi salam sai ya ribance ta dama ba wai kawai fassara mafarki zai yi musu ba a gabaki daya yana so yayi transparent nasu daga halin nan da suke ciki na shirka da kafirci ya kawo su zuwa musulunci ya so ya ribance ta wannan dama dan ya ilmantar da su ya tallata musu musulunci ya musulunta da su kaga da'awa kenan mai ita bashi da hutawa duk lokacin da yaga opportunity fursa koda tsira ne baya sa ta wuce shi sai ya ribance ta su sai ke ga musu la yakikuma ta'amun turzaqanihi illa nabatukuma bi ta'wilihi qabla an yatiyakuma yace ai haka Allah ta'ala yayi ni ba wai mafarkin ku ba kadai koda kun hada baki misali akan za ku zo ku bani wani abu na abinci kun mi maganan ku a waje cewa za ku zo ku yi min wani abu misali kun zo min kafin ku yi min magana sai na gaya muku abin da kun so za ku gaya min ba wai mafarki kadai ba dan gaya muku malaman suka ce abin da sai gaya muku wannan su sun tattauna a waje sun ce wannan mafarkin namu na ya kama mana kai amma in har mun je wajen Yusufu ya fassara mana mun ji dadin sa to za mu shirya masa abinci mai kyau liyafa mu ci a kawo masa saboda mu karrama shi idan ya fassara mana wannan sai sun shirya abincin su wani dan abun su da za su ba sa idan ya fassara musu fassara daidai to shine Allah ta'ala ya sanar da shi ya ganar da shi la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi ita illa nabbatukuma bi ta'wilihi sai fa inna la bartamu da fassara wannan abu qabla ayati kuma tun kafin wannan abu ya zo mu ko kuma tun kafin ku zo mun da shi wasu malaman tafsiri suka fassara ka cewa la yati kuma qa'amun tuzqanihi ba na ba wai kawai kun ga mafarkin wayannan a kai kaga kana sabisin mai gida a shugaba da abinci da dagiya da tsoronku kai kuma kaga kana dauke da Qur'ani a ba wannan ba kadai ko da kun ga wani mafarki banda wannan na kun ga abinci daban-daban kuna ci duk wani irin mafarki in kuka kalla zai iya ba ku labarin sa wanda ma yake wannan an gane jama'a da kyau illa nabbatukuma bi ta'wilihi qabla an yatiyakuma saifa inna la bartaku na ba ku labarin sa na ba ku tafsirin sa qabla an yatiyakuma kun kafin wannan ya zo muku yake zalikuma mimma allamani rabbi ilimin wannan ba ilimi na ni kadai ba a ba ni na same shi da karfi na ba a ilimi ne wanda Allah ubangiji ya ilmantar da shi da shi wannan shine al-ilmul ladunni wanda bai shi ba sai ya je makaranta ba ba sai ya zanna a gaban malami ba ilimi ne daga shi sai Allah yace wannan ilimi Allah ne ya ilmantar da ni ilimin fassara mafarki da kuma ilimi na annabci ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ دَلَّنِي اللَّهُ أُبَيْنِجِينَا تَعَالَى يَا تَعَمَدَّنِي نَا تَعْشِي أَشِكِمْ تَوْحِيدِ نَا قَوْلَكِ وَأَدِّينِ نَمُتَعَلِنْ دَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبَاسَ إِيمَانِي دَ اللَّهِ وهم بالآخرة هم كافرون wanda sun kasance suna kafarta da ranar tashin kiyama ba su imani da ita ba wannan addinin wannan mutane Allah ta'ala ya raba ni da shi na tashi a cikin tauhidi na tashi a cikin shari'a wannan yana bayyana musu matsayin sa da darajar sa da yadda Allah ta'ala ya sarkake shi yana faɗa musu wannan ba dan komai ba dan su saurare shi sosai su bashi kunnuwansu su ji abin da zai faɗa musu shi yasa yana bayyana musu matsayinsa da darajarsa wannan ba laifi bane mutum ya bayyana matsayinsa da darajarsa inda akwai maslaha wanda za ta taimaka wa addinin musulunci shi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun sai wattaba'tu millata abai kuma nabi addinin iyayena kakana babbana da babana sune anan duk ya hada su menene abaiya ubannina saboda duk wayennan ubanni ne suke wattaba'tu millata abai ibrahim shine kakansa wa ishaqa kakansa nabiyu ibrahim shine kakan nabiyu ishaqa shine kakan farko wa yaqub kuma shine baban da ya haife shi kuma dukkanin su wayannan annabawa ne manzanni yace Allah ta'ala ya sa na bi wannan addini na iyayena da kakannina na kasance ni ma annabi ne manzo Allah ta'ala ya daraja tali wattaba'tu millata abai ibrahim wa ishaq wa yaqub yace ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace mana ba mu iyalan annabawa mu annabawa manzanni mu hada Allah ta'ala da wani a cikin ibada a mun fi karfin haka Allah ya sarkake mu muna tauhidin sa shi kadai zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas lalle yin haka din sarkake Allah ta'ala a cikin ibada shi kadai wannan yana daga cikin falalan Allah ne a gare mu mu iyalan annabawa da kuma da sauran musulmai mu'minai wanda Allah ta'ala ya ba su tauhidi su yi imani da Allah walakin aktsara an-nas la yashkurun amma mafiyawa daga cikin mutane ba sa fahimtar wannan shi yasa ba sa godewa Allah ta'ala ba sa sarkake Allah ta'ala a cikin ibada to haka annabi Yusuf alaihi salam kafin ya kai ga ya fassara musu mafarki wannan duk introduction bai zo fassara mafarki ba tukunna shi ya ga abin da ya kamata ya ga musu su fahimta su bisa amfanin sa yafi fassara mafarkin wannan shine uslubul hakim mutum yazo ya kama wata tambaya mai magon ka ba sa amsar tambayar da yayi ma sai ka karkatar da hankalinsa zuwa ga wata tambaya daban wani abu daban ka kai masa sharhi ka fassara masa wani abu daban ka share shi da tambayarsa ba za ka ba shi amsa ba dan ka nuna masa abun da yafi masa kyau ba wannan tambaya ba da ya tambayi wancan kun gane da kyau shi yasa larabawa sun ga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam za su tambaye shi game da wata lokacin da zai gama shikawa daga in ya shika kuma ya ƙara komawa ya zama har ya zama karami 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 har a ƙarshe ya bashe sannan ya ƙara fita ya zama dan karami haka ana ganin sa sun tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam menene hikma akan haka menene me yasa yana zama haka wa yasa ya zama haka yaushe zai zama haka ya akai zai zama haka Allah ta'ala yake duk wannan ba shine abin da za ku tambaya ba yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj za a tambaye ka game da yadda wata zai cycle zai girma ya cikace da su Allah yayi haka dan ku koyi lokacin haji da lokacin sallah amma ba wai dan ku san me yasa haka ba wannan in an fada muku me zai kara ku da shi ga abin da ya kamata ku fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam anan ma abin da ya ga musu sun masa tambaya sai ya karkatar da su ya kawo su tauhidi ya karantar da su ya nuna musu matsayinsa da darajarsa a ƙarshe ya bayyana musu cewa tauhidin ubangiji subhanahu wataala shine mafi abin da ya kamata musulmi ya rike da shi kuma wannan shine falalan da Allah ta'ala ya ba wa mu annabawa manzanni da kuma musulmai wanda suka yi imani da Allah amma yawa daga cikin mutane ba su san da wannan ba sai ci gaba ya sahibai sijini a arbabun har yanzu bai fassara musu mafarkin ba yana da musu wannan yaushe zai fassara musu mafarkin menene ko ma'anar mafarkin su me zai biyo bayan abin da zai faru da su shine abin da gobe insha Allah za mu zo mu duba shi Allah shi taimaka mana abin da muka faɗa zama to dai Allah ta ba mu ladan sa wanda kuka kuskure Allah ta'ala shi yafi mana shi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار